Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 31 ga watan Oktoba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wata kungiyar malaman makaranta 'yan kwantaragi a jamhuriyar Nijar ta nuna rashin gamsuwarta da ka'idodin da ke cikin wata yarjejeniya ta mayar da malaman ƙarƙashin ƙananan hukumomi. A daidai lokacin da ake samun rikice-rikice da sace-sacen jama'a akan hanyoyin Najeriya, ko yaya matafiya ke ji?
Ina fargaba, ina tsoron karba, ina cikin tafiya in ga katti sun zo sun jefar da itatuwa akan hanya, suna so su dauke ni sace ni.
To, za ku ji wani zauren tattaunawa da wakilin sashen Hausa ya jagoranta da wasu matafiya game da yanayin tsaro akan hanyoyin Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin ya kuke gani za a iya tunkarar kalubalen tafiye-tafiye akan hanyoyin Najeriya idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a yanzu. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya nemi afuwar jama'ar kasar ta Sudan ta Kudu yau Laraba dangane da halin da jama'ar kasar suka shiga na tashin hankali da yakin basasa ya daidaita na tsawon shekaru 5. Ya kuma ba da sanarwar sakin James Gadet, mai magana da yawun shugaban 'yan aware Rick Machert, wanda aka yanke wa hukuncin kisa tare da wani dan asalin kasar Afirka ta Kudu, William James Wadi, tsohon mai baiwa shugaban Machert shawara a harkar tsaro, wanda shi ma aka yanke mishi hukuncin kisa ta hanyar ratayewa. A jawabinsa, shugaban ya shaida ma jama'a wani taro, ya shaida ma jama'a da suka halarci wannan taron a wata liyafa da aka yi a Juba. Ya gaya musu cewar, a matsayina na shugabanku, ina mai baku hakuri, wanda shugaba kuma ya kamata a ce ya ɗauki nauyin duk wani alhaki da ya faru da al'ummar shi. Shugaba Kiir ya nuna wannan kalaman nasa ne a wajen taron da jama'a suka haɗu a ɗakin taro na John Garan. A lokacin bikin murnar wannan mataki na zaman lafiya da aka cimma a watan da ya gabata, wani mai bincike na musamman ya tabbatar da cewar an kashe ɗan jaridan nan ɗan asalin Saudi Arabia, Jamal Khashoggi, ne ta hanyar shakewa jim kaɗan bayan shigan shi ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul kamin a yayyanka shi. Bayani mai binciken ya tabbatar da cewar Efran Fidan yana nuni da cewar sun harumta za Saudi Arabia sun kama shi wannan ɗan jaridan ne, su kuma su nemi cewar ƙasar Saudi Arabia ta gaggauta saukin waɗannan mutane 18 da suka rike don a kawo su ƙasar Turkiyya. Jawabin na Fidan shi ne jawabi na farko a hukumance da ƙasar Turkiyya ta fitar da ke cewar ɗan jaridan nan dai an kashe shi ne ta hanyar shakewa, wanda sakamakon binciken da suka gudanar ya bayyanar da hakan. Haka kuma wani mai magana da yawun jam'iyyar AK mai mulkin ƙasar ta Turkiyya ya ce lallai kisan Khashoggi ba zai taɓa yiwuwa ba idan ba tare da an samu sa hannun waɗansu manya daga cikin gwamnatin Saudi Arabia ba. kalamin na shugaban kalaman shugaban kasar Amurka Donald Trump da yi dangane da cewar ya kamata a cire wannan doka da ke ba mai waɗanda aka haifa a kasar Amurka zama ƴanci na ƴan ƙasa ya jawo wannan batu nashi ya jawo gagarumin guguwar siyasa wanda ya kawo maganganu da dama waɗanda suka hada da masu gauni da ƴan siyasar ƙasar suke ganin hakan bai daidai ba. A yau Laraba, shugaba Trump ya ƙara nanata wannan cewar dokar da yake bayyana cewar ƴan asalin waɗanda suka shigo bakin haure da waɗanda ba Amurkawa ba bai kamata a ba su wannan dama da za su samu zama ƴan ƙasa ba. Shugaban ya ce a duk duniya Amurka ce kawai take baiwa mutane damar zama ƴan ƙasarta don kawai an haife su a cikinta. Har ya nuna cewar wasu ƙasashe kamar su Australia, Birtaniya, Faransa, India da Ireland duk sun canza waɗannan dokokin nasu. Sai dai kuma manyan jagororin siyasa na ƙasar Amurka da dama sun nuna rashin yardarsu da wannan wanda ya haɗa da kakakin majalisar wakilai. Paul Ryan duk da cewar sun bayyana da cewar su ba su yarda da wannan kokari da yake yi ba. Ma'aikatan kai agaji na kasar Indonesia sun gano burbushin jirgin saman nan na fasinja da ya fada cikin tekun Java jim kadan bayan tashin sa daga babban filin jirgin saman Jakarta a safiyar Litinin da ta shige. Babban hafsan sojojin kasar Hadi Janjanto ya faɗa yau Laraba cewar suna da tabbacin cewar ƴan linƙaya da aka aika cikin tekun sun gano inda jirgin ya sauka. Jirgi mai Lion mai lamba JT610.
To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Tuni dai za a ce yarjejeniyar nan ta mayar da malaman makaranta ƴan kwantaragi a hannun ƙananan hukumomi aka fara sanya mata hannu wato a jamhuriyar Niger kenan. Bayan da ofishin ministan ilimi na ƙananan makarantu ya aika wa shugabannin ilimi na jiha da takardan. A cewar daraktan ilimi na jihar da magaran sun fara da yankunan da suke nesa ne ga rahoton Tamar Abari.
Kungiyar malaman makaranta ƴan kwantaragi ta koka da rashin gamsuwarta da ka'idodin da ke cikin yarjejeniyar. Arali Abubakar shine daraktan hukumar ilimi ta jihar da magaran.
Signature na kontra na shemi an kwantaragi. Yanzu dai minister namu an turo mu kopi wanda ya kamata mu kai ma inspection har 24. Da mun so mu yi kashi-kashi saboda cikin kowace inspection a samu waɗanda za su sinye don cikin kwanakin ga waɗannan inspection 24 za su kare. Muna da list kinsu waɗannan inspection don mun ba priority inspection kuma waɗanda suke da nisa. Kamar su Tami, su Belbeji, su Teske, inspectorori waɗansu sun kiro ni an tuka yawancinsu duka yanzu suna cikin ƙarshen sinye wannan kwantara.
Daidai a cewar Ya'u Abdu magatakarda na ƙungiyar ta Sinasef akwai biye a cikin ƙadago. Duk yarjejeniya sai an ba wa kowa hakkin shi.
Yana dokoki na ƙasar suka cewa in za a yi wannan yarjejeniya ta kare nada sai an kowanne ya zo ya karanta idan kusa duk inda yake haƙƙin kowa wani na gwamnati ne wani na shi malamin makaranta ne shi ma a sashi a lokacin nan kowa ya da tunda zuwa ya wakilin wani malamin makaranta mu ne mu kuma san su yanda ka'idodin yake ciki haƙƙin malamin makaranta wanda za a sa cikin wannan takarda da ake so a yarjejeniya tsakanin malamin makaranta da ƙananan hukumomi domin su ba da kuzari kuma su yi aiki mai ke cewa ga gari ake kaita gaba gari ake sa hannu a tare mu kuma kace kenan ko mai naƙisa a ciki da koi biye kasan kargo a cikin shi ne muke nan muna larwai mu ga menene babban kungiya za ta ba mu umarni dangantar da wannan sahanu da ake fusa a crisis.
Mai da malaman makarantar a ƙarƙashin ƙananan hukumomi ba yana nufin a ba su matsaloli ba ne in ji babban daraktan ilimi.
Mun yi wani zaman taro na rana guda wanda minister ya ba da umarni a yi cikin kowace jihar Nijar kamar yadda minister Kimbo ya ce. Ba masaloli ne za mu ɗauka mu ba meri nan abu ne wanda deja bai da wani masala gani ba a samun masala na abu ya bikin na contractual ba za a samun masala na a tada su a kai su na lakon na wannan lakon ba za a samu masalar gina makarantu saboda kudi wannan na gina klasoshi da menene duka.
To ko kungiyar ta yi zama na musamman da hukumomi don bayyana fargabarta.
Kuma da yana da muka zance da su. Duk tarurrukan da muka yi shi yasa muka ga mun gamsu cewa a wannan kwantara ba ta da illa mai akwai gari a kamu kwantara mai haske daya amma da kwantara mai haske uku ce.
Wacan ce kuka sama hannu?
Yanzu wanda aka kawo ba a sa da bane wa'ansu suna sawan suna shakutun da muna jiran umarnin babban kungiya menene za a dauka menene matakin wani abu wannan. In sun ce ba ai ba ai ba. In kuma sun ce to sun amince da ita za mu ce mutane kowa jera ta bana.
Uwar kungiyar malaman na kasa ita ce ke wakiltar na sauran jihohi. Amincewar ta kuma ita ce ta sauran kungiyoyin.
Ba dole ba sai an tattara sindika na kowace jiha wanda suke nuna su ne suke wakiltar sauran jihohi. Dok su sun karanta sun diba abu sun amince da shi babu matsala.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari. To yanzu kuma ga tattaunawar da wakilin sashen Hausa Nasir Adamu El-Hikaya yayi da wasu matafiya akan yanayin tsaro a hanyoyin Najeriya.
Ina tare da mutane biyu waɗanda matafiya ne. Akwai Alhaji Adamu Hassan, shugaban reshen kungiyar 'yan kasuwa na Arewa na nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, sai kuma Ibrahim Musa wanda ɗan jihar Jigawa ne ko kullum yana tafiya a mota. Bari mu fara da kai Alhaji Adamu. Mutanenku suna yawan tafiye-tafiye, me za ka ce kan tsaro akan hanyoyi?
Daga nan da can mutum zai tafiya ma har tunani ma yake ba zai mace abinci ba da daddare ma in ya tashi zai tunanin ya me zan taras. Na farko accident da yake faruwa a titi da kuma barayin hanya ko kuma dai masu kidnapper ko abu makamancin wannan.
Wakilin ma yan kasuwa yanzu ai shi yasa ba sa tafiya da kuɗi sai suna sa su ta banki kawai ba sa son dan tsoron kada su gamu da
yamma. To akwai wanda za su yi hakan, akwai kuma wanda dole ne zai sun tafi da kuɗin. Misali mutumin da zai je kasuwan kauye ya siyo dan shinkafa ya zo ya siyar, ya siyo dan dabbobi ya zo ya siyar, kauye ya fita wanda babu service na waya ma balle a ce ina zai samu bankin da zai dole a tafi da kuɗin. Amma matsalan da muke da shi da can kasuwa yanda muka sani tafiya ma da daddare ma yafi dadi. Daga jihohi irin su Borno, Yobe, mu taso daga yamma karfe 5 na yamma har muka zo mu wuce mu zo kasuwa da safe. Kuma ba za a ce duka ko ina za a sa checking point ko police a ko ina da ina ba, amma matsalar sai a duba gani tunda gwamnati su sun fi kowa sanin me za su yi su inganta tsaro a titi, me za su yi su kaga ko jiyan nan akwai hadarin da aka yi kusa da Borno, mutane sama da 20 da wani abu suka rasu a titi. Kaga irin wannan duk rashin kyan hanya ne shi.
Ibrahim Musa, in za ki tafiya wani mataki kake dauka ne don kare kanka?
Akwai fargaba, matakai suna da yawa, musamman ina hukan hanya naga bana kiliya da wata mota na san akwai matsala sai in nemi gurin da naga ya cancanta in tsaya. Amma ina ganin a wannan gaba duniya ta tafi ta bar mu a baya. Waɗannan jami'an tsaro da muke da su ba su wadace mu ba. Mu koma hanyar kimiyya da fasaha wanda su ma waɗannan jami'an tsaron za su yi amfani da waɗannan aurori da wannan ainihin tauraron
da. To Ibrahim, ka fahimci ni ba wai shawari nake so ka bayar ba, kai kanka a matsayinka na matafiyin kana tafiya me kake ji a ranka akan waɗannan musamman ma irin nan Abuja zuwa Kano da dinnan?
Ina fargaba, ina tsoron karba, ina cikin tafiya in ga katti sun zo sun jefar da itatuwa akan hanya suna so su dauke ni jissace ni. Ko da yake nakan hau jirgin ƙasa shi ba samun irin waɗannan matsaloli, sannan idan hau jirgin ƙasa in na sauka a Kaduna sai in nemi motar haya zuwa Kano daga nan wuce Jigawa.
Ba Adamu Hassan, yanzu misali mutanen ku idan za su yi tafiya yan kasuwa din nan, akwai irin manyan motocin nan ma da suke shiga, akwai jami'an tsaro a ciki, kuma duk da haka akan iya yin fashi a hanya.
Babban makamin dan kasuwa shine dai kawai addu'a. Bayan wannan din motocin da ake shiga irin luxurious bus din da muke zuwa su Lagos, su Port Harcourt, su Onitsha da sauransu, akwai jami'an tsaro a ciki, ba su ce biyu ko uku ba. To kuma wannan miyagun mutane in za su fito kuma za su fito da karfin su, kuma za su fito da yawa. In ba a yi sa'a ba matara na ma sai a kashe wa'annan jami'an tsaron makafi ma a zo kanku.
Ibrahim Musa, kuma wani lokacin in an samu rikici a wasu garuruwa wasu sukan tare hanya ma har su kashe mutane.
Wannan ba abu ne mai kyau ba, kuma tare mutanen nan da ake bai da alaka da komai da ya wuce kabilanci da kuma kiyayya. Kuma ya kamata a ce a matsayinmu na 'yan ƙasa mu godiya wa Allah da ya sa muka tsinci kanmu a ƙasar da yarurruka da yawa da kabilu da al'adu da bamu sada zumunci mu zauna lafiya. Domin kai ma da kake kashe a jihar ka, dan uwanka zai je wata jiha, saboda haka zama lafiya da zama dan sarki.
To madalla, Yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shinya. Kuke gani za a iya tankarar kalubalen tafiye-tafiye akan hanyoyin Najeriya idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a yanzu, misali kamar sace-sacen jama'a da haɗarruka da sauransu. Amma kafin nan, shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kira na farko daga Kwantagora.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina magana da Basiru Idris daga kawun Kwantagora.
To Malam Basiru Idris, muna jin ka.
Ni dai ra'ayina a yau shine na rade ina neman ku ban kama ku ba. Yau kuma Allah ya kaddara na kama ku. Saboda haka jami'an tsaron mu ya kamata su sa idanu ga 'yan kasuwan mu. Saboda 'yan kasuwa su ne talakawa ke amfana da su. Talakawa kuma suna amfana da 'yan kasuwa. Ya kamata a samu hanyoyin da aka bi wanda za a taimaka musu, saboda kuma mu samu ci gaba.
To batun kan hanya fa, batun tsaron kan hanyoyin Najeriya, ya kake gani za a iya magance waɗannan matsalolin?
To waɗannan matsalolin abinda nake gani ya kamata a magance su, wannan kamar ɓangaren ma'aikata ne ya kamata a ce sun dan duduwa sun yi abubuwan da suka dace.
To mun gode Malam Basiru Idris daga Kwantagora. Yanzu kuma bari mu ji jihar Niger. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Ana alaikum salam, kuna magana da Ibrahim mai gyaran satellite ne a nan Fandogar jihar Niger.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
Gaskiya babban matsalolin da 'yan kasuwa ke fuskanta shine matsalolin hanyoyin mu. In dai har zaka je kasuwa, to sai dai kawai dai mutum ya shahada dai kawai dai ya bi hanya. Amma gaskiya hanyoyin mu su ne babban matsaloli. Dan da a ce akwai hanyoyi lahiyayye, to da waɗannan barayi da ke tare mutane da sauran tashin hankali da mutum ya zai fuskanta a hanya.
Malam Ibrahim, kana tare da mu? To ina ga layin Malam Ibrahim daga jihar Niger ya goce, amma muna da sauran lokaci, sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kamar da yadda muka faɗa muku, yau muna son mu ji daga gare ku ne, shin ya kuke gani za a iya tankarar kalubalen tafiye-tafiye akan hanyoyin Najeriya? Mun samu wani kira daga Bauchi. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Bauchi? Malami ko malama daga Bauchi, ko kina tare da mu? To ina ga layin ya goce, amma yanzu bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Abdullahi Lalal Tela, tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Abdullahi, muna jin ka.
To na farko dai yana da kyau a ce kamar hukumar 'yan sanda da kuma hukumar su rantsati yana da kyau a ce sun yi wani tsari kamar hukumar yan sanda ya kamata a ce kowane a ce gari zuwa wancan gari a ce suna da alaka da junan su wanda za su dinga sintiri haka da sauransu a kan wannan hanya ya kasance akwai wani tsari da aka musu wanda za a dinga biyan su wannan kuɗi ne ta daban ta wannan hanyoyin da za su dinga kariya saboda rayukan mutane sannan kuma ainihin su wanda ake karewa yana da kyau a ce kamar an dawo da kamar toll gate haka akwai dan wa'azi kan tafi da za su dinga an bayarwa saboda wa'annan ma'aikata ji daɗin aiki sannan kuma rantsi yana da kyau kuma su dinga bin hanyar nan irin kamar hatsarurrukan da ake samu su dinga ba ainihin direbobi na siyoyi a kan gudu a irin manyan hanyoyin nan bai da kyau ya kamata a ce an tafi daidai saboda rayukan mutane da suka ɗauko.
To mun gode Mallam Abdullahi da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Taraba.
Gaskiya al'amari kamar yadda ɗan ma'aikatan ɗan kojugo sukan kawon korafi na wannan suna sa siyasa ne a cikin lamari ya kamata su yi adalci su samu wannan mulki su duba wannan mulki bisa ga adalci a zamanin yarado ba wannan aikin ba sai tunin babu wari.
To malami na Taraba duk da ma baka faɗa mana sunanka ba.
Malam Hamza.
To wannan bayanin da kake yi muna so ne mu ji ra'ayinka akan yanayin tsaro akan hanyoyin Najeriya. Shin ya kake gani za a yi tankara kalubalen yanayin tsaro akan hanya?
Gaskiya kalubalen tsaron kenan a zuba mana ma'aikata kamar mu Taraba ba mu da ma'aikata ba.
To mun gode Malam Hamza yanzu kuma bari mu sake komawa Bauchi.
Yawa, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Garba Audu daga Bauchi.
To Malam Garba muna jin ka.
Yawa, ya kamata gaskiya shugabanni na jama'a haka ya kamata a tashi a dage akai musamman ma kashe-kashe da ake kai akan hanya na kabilanci da sauransu. Irin wanda yake faruwa a Sikari na Sujos ya kamata a ce a tashi a yi magana sosai gaskiya hakan bai dace wani mutum bai ji bai gani ba kawai ya samu kanshi a cikin wani al'amari ba daɗi gaskiya.
To su kuma matafiyan kamar akwai wata rawa da kake gani ya kamata su taka?
Su ma akwai rawan da ya kamata su taka gaskiya.
Kamar wace irin?
Ma ya kamata a ce ana taka tsantsan kafin kai tafiya ya kamata a ce kai bincike.
To mun gode Malam Garba da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Neja?
Wa alaikum salam, kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim mai wankin hula muna jin ka.
To gaskiya ni ra'ayina a yau ana jami'an tsaro gaskiya babu jami'an tsaro a Najeriya saboda ƴaƴan talakawa an ki daukar su aikin kaci gaba daya.
Me yasa ka ce haka?
To don saboda yanzu haka ni nan a gidanmu akwai kallon inda yake in aikin kaki ne aiki na ƙarfi ne za a sa su yi za su iya amma gaba ɗayan kisa duba a Najeriya in dai baka da alfarma aikin kaki ya fi ƙarfin ɗan talaka wanda zai kokari a sa shi ya yi.
To Malam Ibrahim ban tare numfashinka ba kana gani ɗan talaka shi zai iya magance waɗannan matsalolin na kan hanya kamar haɗarurruka da kuma sace-sacen jama'a?
Insha Allah shi dan talaka shine idan aka bashi bindiga aka
kash. Malam Ibrahim mun so mu ji cikakken bayani daga gare ka amma kuma layin ka ya goce kuma ma dai ga dukan alamun lokaci gashi na yanzu ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan muna cewa mun gode ga duk waɗanda suka kira mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 4:54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu fara labarin wasannin ne yau da labarin haramcin da hukumar kwallon kafar duniya FIFA takaice ta ajawa tsohon shugaban kungiyar kwallon kafar kasar Ghana shugaba Kwesi Yantachi bayan wani kwamitin tabbatar da laifuka na hukumar ta kwallon kafar ta duniya ta same shi da tarin laifuka waɗanda suka kauce wa kaida. Ajiya tsohon shugaban na kwallon kafar ta kasar Ghana ma an samo shi da laifi na kaucewa ka'ida na hukumar ta kwallon kafar duniya dangane da abubuwan da suka danganci cin hanci da karbar rashawa. Koyaya masu sha'awar kwallon kafa a nan kasar Ghana suka ji wannan labarin.
Eh to sunana Abdulrahman sabon fadama nake magana. Abin da yana da karfi. Eh duk kokarin da ya magana ya kai Ghana World Cup da sauran shi dama shi laifi kankani sai bata maka lamari. Ina ga wanga laifi shi bata manyan ta ci lamari. Amma to sai dai su zauna su duba su san yanda za su yi shine government in Ghana abin da za su yi su taimaka saboda akwai international law da ya kawo wanga abu wannan government in Ghana kuma zai iya kare yantaci bisa kan wanga san shi da aka sa mai ni dai magana na ke
game da shi yantaci ban da aka mishi muna cikin wanda muke nuna bakin ciki amma kuma daga baya tunda dai gyara ake ana son abu yayi kyau gaba shi ya samu wa mu gane fi game da abin da aka
yi inda gyara ake wannan wani abu ne dole ne a yi tunda ba magana ne na kasan Ghana ba magana ne duniya ga baki daya. Wannan abin ya faru da mutane irin su Michael Platini da sauransu sai yin ta cima ya san shi ba amma waki bane wanda ya nuna muna hanya ne da mu dau hanya na gari na gyara duk makamin naka baka kai tsakaninka da Allah kuma zaka yi baka bari.
Mai koyar da Black Stars wasa Kwesi Appiah ya kiya amince zargin da ake yi wa tsohon mai koyar da Black Stars din wasa Abraham Grant na kasa shirya ɗan wasan da za su dau lokaci mai tsawo saboda lokacin da ka bashi na gudanar da aikinsa na koyarwa baya da tsawo game da abin da ya ce ne a cikin irin halin da yake ko kuma da aka bashi Black Stars din ba zai iya zargin Abraham Grant ba da gaba da yin amfani da ɗan wasan da shi Kwesi Appiah ya bar masa tun shekara ta 2014. Tsohon mai koyar da Asante Kotoko wasa Steve Pollard ya hakikanci cewar clubin ba ta da isasshen ɗan wasa da kuma shirin shiga gasar cin kofin na ƙasashen Afirka. Ita dai kuma sai Asante Kotoko ta yi kira ne ga kwamitin na daidaita lamuran ƙwallon ƙafa a nan ƙasar Ghana da ta bata daman shiga gasar cin kofin kasashen Afirka wato CAF Confederation Cup kenan duk da yarjejeniyar da aka kula da club din kasar kada su shiga wannan gasa a sabuwar shekara. Game da sakamakon bayan nan na kwallon kafa da ke gudana yanzu club din Afirka na karni na 20 wato kuma sai Asante Kotoko ita ce ta zama wato club na daya a kasar Ghana. A ƙarshe kuma wani kwamiti na musamman da ƙungiyar Galka ta kafa wato domin farfado da sha'anin ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ta kammala aikinta. Kwamitin wadda ƙwararren na mai harkokin ƙwallon ƙafa Jonas Al-Hassan Abu ke jagora ya miƙa rahoton ta ga majalisar ƴan zartarwan Galka domin raba shi ga duk club da suka dace. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwan Lamu Jara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To Maryam kotun kolin kasar Pakistan ta yi watsi da hukuncin kisa da aka yanke ma wata mata mabiya addinin Kirista domin saban da ta yi akan kalaman da ta yi na batanci akan addinin Islama. Hukuncin da aka yanke mata a yau Laraba, kwamitin mai alkalai uku wanda ya hada da alkalin alkalan kotun kolin kasar Sadib Nasir ke shugabanta sun ce a gaggauta sakin wannan mata dangane da wannan tuhuma da ake mata. Wannan mata Asiya Bibi yar shekaru 53 da haihuwa. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya nemi afuwar jama'ar kasar ta Sudan ta Kudu yau Laraba dangane da halin da jama'ar kasar suka shiga na tashin hankali da yakin basasa ya ɗaiɗaita cikin shekaru 5.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni, da Mr. Cedric Engineer, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.